This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na ranar yau Juma'a 24 ga watan Mayu shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
To Murtala, dakarun Isra'ila sun kai hari a zirin Gaza a yau Juma'a, yayin da ake sa ran kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya za ta yanke hukunci akan bukatar dakatar da farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa yankin. Dakarun kasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarkakiya a kokarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine, amma har yanzu ana ci gaba da gwabza kazaman fada a fagen daga a gabashin kasar. A yau Juma'a ne kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya za ta yanke hukunci akan karar da Afirka ta Kudu ta shigar, tana neman a dakatar da farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa Gaza, inda kasar ke zargin Isra'ila da aikata kisan kare dangi.
To karin labaran kenan. A bangaren rahotanni za ku ji cewa wato yayin da sarkin Kano wato sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya isa birnin Kano tare da karbar takardar shaidar dawo da shi kan karagar mulkin masarautar, wata kotu a Kano ta ba da umarnin dakatar da duk wani al'amari da ya shafi saki nadin sarkin.
Kowa ya tsaya inda ake kafin wato a soke wannan doka a yi sabuwa. Saboda haka yanzu a matsayin da shi ne umarnin da kotu bayar, kowa ya tsaya ya saurare.
To za mu kawo muku cikakken rahoton har ma da ra'ayoyin masana kan wannan dambarwa ta sarauta a jihar Kano. Haka kuma za mu kawo muku shirin da dan gari da ma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuka aiko mana. To amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Dakarun kasar Isra'ila sun kai hari a zirin Gaza a yau Juma'a, yayin da ake sa ran kotun kolin Majalisar Dinkin Duniya za ta yanke hukunci akan bukatar dakatar da farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa bisa zargin aikata kisan kare dangi. A halin da ake ciki a Gaza, shaidan gani da ido da wakilan kamfanin dillancin labaran AFP sun ba da rahoton cewa an kai hare-hare ta sama a cikin dare. Haka zalika jiragen ruwan yaki sun kai hari a birnin Gaza, sannan an ji harbe-harbe a kudancin birnin, yayin da aka samu rahoton cewa wasu hare-hare guda biyu sun shafi mutane da yawa a wasu unguwanni da ke arewaci da tsakiyar birnin. A farkon watan Mayu ne dai Isra'ila ta kaddamar da farmaki akan Rafa, birni na ƙarshe a Gaza da sojojin Isra'ilar ba su kutsa ba ta ƙasa, inda suka yi watsi da sukar ƙasashen duniya, lamarin da kuma ya yi sanadin sa mutane sama da 800,000 guduwa daga yankin a cewar alƙalaman Majalisar Dinkin Duniya. A cikin wata sanarwa da ta fitar yau Juma'a, rundunar sojan Isra'ila ta ce dakaranta na ci gaba da kai farmaki akan wuraren 'yan ta'adda a kudancin birnin, inda suka lalata wuraren ajiyar makamai da kuma wasu hanyoyin ƙarƙashin ƙasa. Dakarun ƙasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarkakiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine, amma har yanzu ana ci gaba da gwabza kazaman fada a fagen daga a gabashin ƙasar, a cewar babban hafsan sojan Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a. Tun a ranar 10 ga watan Mayu ne dai dakarun Ukraine ke fuskantar hare-haren Rasha ta ƙasa a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar, a lokacin da dubban sojoji suka kutsa bakin iyakar ƙasar, inda suka samu nasara mafi girma a yankin a cikin watanni 18. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake dawowa da cigaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Yayin da sarki Muhammadu Sanusi na biyu ya isa a birnin Kano tare da karɓar takardar shaidar dawo da shi kan karagar mulkin masarautar, wata babbar kotun jihar ta Kanon ta bada umarnin dakatar da duk wani al'amari da ya shafi sake nadin sarkin. Wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari yana dauke da karin bayani.
A yayin wani taro a gidan gwamnati gabanin sallar Juma'a, gwamna na Kano Abba Kabiru Yusuf ya mika takardar nadi ga sarki Muhammadu Sanusi na biyu bayan da ya rattaba hannu akan dokar dawo da sarkin a jiya da maraice.
Yan majalisa da suka tashi suka yi wannan doka, tilas a yaba musu. Mai girma gwamna wanda ya sa hannu akan doka, sarki baya kirari, sarki baya fadanci. Amma sarki yana fadar gaskiya, kuma idan ya fadi gaskiya, ji gaskiya, wajibi ne ya tabbatar da ita. Saboda haka idan har a duniya mutumin da zai yi barna zai bigi kirjinsa ya da'awar shi gwarzo ne, wanda ya zo ya warware barna ya gyara shi ya fi cancanta da cewa gwarzo. Akwai lokacin magana a gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala. Muna fata dukkanin jarusan da muka samu a cikin waɗannan shekaru su amfane mu duniya da lahira.
Malam Muhammadu Sanusi na biyu kenan bayan da ya karɓi takardar naɗe daga gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf. Sai dai tun ajiya Alhamis, babbar kotun tarayya da ke Kano ta haramtawa gwamnan mika wannan takarda ta naɗe ga sarki Sanusi bayan da sarkin dawaki babba a fadar Kano Alhaji Aminu Babba ɗan Agundi ya shigar da ƙara gabanta, yana tuhumar batun dokar da ta rusa masarautun Kano guda hudu tare da sauke sarakuna guda biyar a jihar Kano, kamar yadda ya yi min ƙarin bayani ta wayar tarho.
Ai, ita dokar gaba ɗaya ta rushe masarautu ne gaba ɗaya da kuma duk wata sarauta da aka nada ƙarƙashin wannan doka ko wannan masarautu. Wannan ta shafi dubban mutane. Ina ganin wannan ba daidai ba ne. Ni ba a yi min adalci ba, ko su ma ina ganin ba a yi musu adalci. Shi yasa na shiga kotu ina ƙalubatar dukkan wannan decision da suka yi na rushe wannan majalisa. Dan ina ganin ma ba abu due process ba wajen yin dokar kanta. Bacin process ai an taɓa ni fundamental human rights ila dan tare ba ni da wani abu yake nawa ba tare da kuma wani dalili ba, domin ni doka ce ta nada ni. Idan an ce kowa zai zo yau a nada ka gobe a ji a ce an ciro na doka, ita kasa ba za ta tafi ba.
Yanzu haka dai lauyoyi da sauran masana harkokin shari'a a Najeriya sun fara tsokaci ne dangane da matsayin wannan aiki na mika takardar naɗi ga sarki Sanusi.
A ce kowa ya tsaya inda ake kafin wato a soke wannan doka a yi sabuwa. Saboda haka yanzu a matsayin da shi ne umarnin da kota bayan kowa ija ya tsaya ya saurari ta. A doka da ka'ida kamata ya yi kuma ya wajaba duk wanda suke cikin wannan kesi gaba ɗaya da aka lissafa din nan su ja su tsaya su bi umarnin kotu har sai bayan kotu ta faɗi ra'ayin ta kan wannan dan kwaikwayon umarni ta baya.
To, idan ya zama wani daga cikin su mai tsaya din ba mai kenan
zai kasance kenan karan sai kaza ne bi. Idan kotu zai yi wannan hukunci, to it means ko mai kai haramtacce ne sannan kuma laifi ne.
Farfesa Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar kwarewar aikin lauya a Najeriya ta SAN. Wannan al'amari dai ya fara haifar da cece kuce, inda yayin da gwamna Abba Kabiru Yusuf ke kurarin kai karar alkali mai shari'a Mamman Limam wanda ya bada waccan oda ta dakatar da mika takardar naɗi ga sarki Sanusi, su kuwa dattawan arewa ƙarƙashin ƙungiyar su ta Northern Elders Forum jan hankali suka yi ga gwamnan da sauran masu ruwa da tsaki sita ka tsantsan game da wannan al'amari na naɗawa da sauke sarakuna a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. An jima kaɗan za mu ji ƙarin bayani dangane da wannan al'amari na umarnin kotu dangane da wannan dambarwa. To, amma yanzu ga Maryam ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya.
Tashar jiragen sama ta ƙasa da ƙasa da ke nome a babban birnin New Caledonia za ta ci gaba da kasancewa a rufe har zuwa aƙalla ƙarfe 9 na safe agogon yankin a ranar Talata. Abinda daraktan hukumar kula da tashar Charles Roger ya shaidawa kamfanin dillancin labaran AFP kenan. Hakan dai zai tsawaita matakin rufe tashar zuwa kusan makonni biyu bayan da aka dakatar da zirga-zirgar jiragen sama a ranar 15 ga watan Mayu sakamakon mummunar tarzoma da ta barke a yankin na Pacific mallakar ƙasar Faransa. Bayanan da aka fidda yau Juma'a na zuwa ne a daidai lokacin da shugaban Faransa Emmanuel Macron a wata hira ta talabijin da kafafen yada labaran cikin gida yayi gargadin cewa ya zama wajibi tsibirin ya kauce wa zama wuri mai fama da rikice-rikice da rashin doka da oda. Faransa ta tura jami'an tsaro kusan 3,000 zuwa yankin a wani yunkuri na maido da zaman lafiya bayan shafa sama da mako guda ana tashin hankali lamarin da ya sanadin mutuwar mutane akalla 6. Macron ya ce daukar matakin na da mahimmanci a kokarin dawo da kwanciyar hankali a yankin. Kasar Pakistan za ta biya fiye da dala miliyan 2 ga wasu iyalan ma'aikatan China da aka kashe a wani harin kunar bakin wake a wannan shekarar. Ma'aikatan China 5 da direban su dan kasar Pakistan ne aka kashe a ranar 26 ga watan Maris a lokacin da wani dan kunar bakin wake ya afkawa ayarin motocinsa a cikin wata mota dake cike da bumaba mai a lardin Khyber Pakhtunkhwa dake arewa maso yammacin kasar. Hukumar ECC wadda ita ce hukumar harkokin tattalin arzikin Pakistan mafi girma ita ce ta amince da ba da dala miliyan 2.58 a jiya Alhamis a matsayin diya ga iyalan 'yan kasar wajen da harin ya shafa. Hukumar ta ECC a ƙarƙashin jagorancin ministan kuɗi na Pakistan Muhammad Aurangzeb ta kuma amince da biyan kusan dala 9,000 ga iyalan ɗan kasar ta Pakistan da shi ma aka kashe a harin.
Maryam Dauda kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To dangane da dambarwar masarautu a jihar Kano, na tuntubi masanin shari'a kuma dan fafutuka a jihar ta Kano, barista Abba Hikima, inda na so mu tambayar sa matsayar umarnin da kotun ta bayar na dakatar da ci gaba da tsare-tsaren komawar Muhammadu Sanusi kan karagar mulki, duk kuwa da cewa tuni da gwamnan jihar ya riga ya hannanta masa takardar shaidar sake nad din nasa. Ga abin da Abba Hikima ya ce.
To hakikanin gaskiya na ga wannan order ta kotu jiya wanda take cewa a dakatar da wannan abubuwa da ake na kadade, to amma daga abinda muka gani ko da abinda kowa ya tabbatar, wato ita wannan kura ta kotu ta zo ne wato bayan an riga an gama abu. To shi kuma a doka ba a hana abin da ake kira completed act, abinda an riga an yi shi an gama. Kamar yanzu nan interview da muke da kai a ce sai bayan mun gama tsaf kuma sai a ba da oda a ce kada ni, to kaga ba za ta yi ba domin mun riga mun gama. To ta wannan fuska da ta kalli wannan oda da aka bada jiya wadda take hana wani abu da aka riga aka gama shi, to ka iya cewa kamar oda din has been overturned by event, abinda lawyer ke cewa an bada wato an bada umarni amma umarnin wato lokaci ya tafiyar da shi sakamakon bai zo kafin kammala wannan abin da ake so a yi ba. To ta wannan na kalli wannan, to amma sauran sassan wannan oda suna buƙatar lalle a dakata dai, tunda kamar shi cire sarki da na tsago process ne ba hanya ce da ba, wato akwai cirewar, akwai dakatarwa, akwai kuma na tsago, akwai bashi takardar kama aiki, akwai bashi staff of office wannan kandidin da ake ba shi, akwai sauran abubuwa da ake yi. To lallai koda ita wannan order kotu bata hana abinda aka riga aka gama ba, to ka iya cewa wato ta hana abinda zai zo gaba wanda yake dan fara da ita wannan hanyar da ake bi ta cire sarki ko kuma na dashi.
To amma akwai wani al'amari inda hatta ita kanta gwamnatin tana so ta danyi ja akan wannan, wanda ke bayyana cewa alƙalin ma da ya bada wannan umarnin baya Kano hasali ma baya Najeriya, ana ganin yana kasar Amurka.
Idan alƙali baya Najeriya yake yana Najeriya wannan ba daidai bane ba, kuma zai zama misconduct ga wannan alƙali. To amma kuma akwai abin da ya ba alƙalai dama su amfani da wato yin abta yanar gizo virtual hearing, akwai shi a cikin Federal High Court practice direction ake kiransa. A cikin wannan doka ta ba wa alƙalai dama su zauna virtually su saurari makaraya kuma su yi abin da za su yi ko da wato ba a gabansu. Alƙali zai iya kunna wannan manhajar Zoom ɗin nan, ko kuma kotu irin manhaja zai iya kunna ta wato ya yi aikin da zai da ita ko da yana nan ko baya nan, kuma wannan ba zai hana alƙali ya zama abin da ya yi ba. Amma abin da nake cewa wannan abu ne wanda zai yiwu idan hakan aka yi, amma idan ba haka aka yi ba, aka ce haka aka yi, to wannan abin ya zama akwai misrepresentation kenan, kuma akwai misconduct wanda za a iya hukunta wanda ya hukunta da wannan abu da aka yi idan ya zama cewa an yi misrepresentation ɗin fact ɗin. Amma kuma tun kafin wannan akwai wani abu da ya kamata mutane su sani, wanda kafin kai ban yi hira da kowa ɗan jarida ba, an tabbo min waya akan wannan abu da ya faru jiya, amma ban yi nan na zaɓi kada yi magana gaba ɗaya, amma sai zan gaya maka yanzu saboda yanzu haka akwai rubutu da nake yi akan wannan mas'ala. Za ka yi mamaki in gaya maka cewa a dokokin Najeriya ko kuma a dokokin da muke zuwa jihar Kano, wannan abu da aka yi naɗi da aka yi wa shi Sarki Muhammadu Sanusi wato bai yiwu ba a dokar da muke da jihar Kano. Me ya sanya maka bai yiwu ba? Kafin 2019 akwai doka wadda ake kiranta Alias Deposition and Appointment Law 1984 da ita ake amfani gurin daɗa sarakuna. Lokacin da Ganduje ya zo zai raba masarautun Najeriya biyar sai ya ce ya yi doka mai sunanta Kano State Emirate Council Law 2019. A cikin wannan doka sashi na 51 sai ya ce ya soke dokar 1984 wadda aka yi ta. Kaga kenan yanzu babu doka 1984 domin 2019 ta soke ta. To ita da aka yi ta shekaran jiya wadda aka yi ta a Assembly ran 23 ga wata. Ita kuma sai ta ce ta soke dokar da wato Ganduje ya sa wa hannu ta 2019. Abinda wannan yake nufi shine babu doka ga baki ɗaya ta yin emirate ko kuma ta emirate council ko kuma ta emirate appointment and deposition a jihar Kano.
Barista Abba Hikima kenan, masani shari'a kuma dan fafutuka a jihar Kano. In Allah ya kai mu a shirinmu na dare, za mu kawo muku ƙarashin wannan bayani dangane da wannan dambarwa da ke cikin umarnin kotu. To yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba.
Da ɗan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku, tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na da ɗan gari, wanda a yau za mu kawo muku ci gaban hir da muka faro da mai girma sarkin Dakwa Alhaji Alhassan Baba Cikuri. A wannan mako sarkin na Dakwa zai ci gaba ne da mana bayani idan gane da ainihin wato muhimman sana'o'i da mutanen Dakwa aka san su da shi.
Mai girma sarki, idan kuna mu'amala da noma da kiwo sosai, yanzu ci gaban zamani ya sa an baiwa wannan yankin naku na ɗaya daga cikin ɓangarorin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma na ga ci gaba ya iso wannan yankin naku a gwamnatance kenan. Wani zai ce kamar ai ba gonakin da za a noma, kusan duk filaye sun zama kamar na gwamnati ana ta gine-gine ko?
Hakika alhamdulillahi yanzu noma ya koma kasuwanci, domin shi ne ake ta faman yi a yanzu. Wanda ke da gona babu inda za a yi noma yanzu. Wurin noma ya kare babu gaba daya, sai aka dawo kasuwanci, aka juya wa kasuwanci, sai aka sayar abubuwa kamar su hatsi da kuma shauran abubuwa na kasuwanci. Sai Allah Ubangiji ya hore ma al'umman mutanen garin Dakwa da indigenous da kuma bakin da suka zo, duk gaba daya an cakuɗe kasuwanci ake ta fama a yanzu.
Rankade barin ji daga bakinka, kamar waɗanda ba bagi ba ana kiran ku a ce gwarawa, kowace gwari, ku da ke wannan yaren naku ne, kamar kuna jin daɗin wannan sunan ko kuma bai kamata a dinga yi muku haka ba?
Hakikanin gaskiya babu daɗi, domin ba bagi doya, bagi shine ya ainihin yaren mu, gwari kuma doya ne. Kaga akwai ma Hausawa ma akwai abinda ma suke cewa kayan me, kayan gwari. Kaga kayan gwarin na wayannan lallatattu ne wanda za su iya lallacewa kowane lokaci kayan ruwa. Wannan yare wani Hausa ne wanda aka sanya ciki. To ma'amala nan dalilin da yasa gwari ya shigo cikin bagi, to domin Hausawa ko ku shauran kabila ba za su iya kiran baki ba, sai su cewa yaren gwari, ma'anan baki sai su ce gwari, ba za su iya present nazin dishi yanda ya kamata a ce baki ba. Gwagwalada da ake yawaita cewa a yanzu ba gwagwalada bane, sunan shi ba gwagwalada ne ba. Kaga buhari da ake kiran shi yanzu cewa buhari buhari ba buhari ne ba, buhari da gwari da sunan yare baya, gwagwalada da sunan kabilan yaren magbaradna. Kaga Hausawa da ba za su iya kiran gbagbaradna ba sai su ce mishi gwagwalada, ba za su iya cewa buhaya ba sai su ce mishi buhari, to haka kazalika ba za su iya kiran bagi ba sai su ce mishi gwari. Ba mu jin dadin wannan lamarin nan, bagi shine mutum, amma gwari doya ne da kuma kayan gwari.
Kaman kai maganan daga asali inda kuka fito, tun farko. In ka dauki kwanakin baya mun yi shiri akan masarautan Zazzar Suleja, inda so ga yawan cewa asalin su daga Zaria ne. Shi zama ke cewa Zazzar Suleja kuma har yanzu suna da alaka da mutanen can Zazzo din. Kamar kuma yanzu anan da kwa daga ainihin da kuka fito can me sunan wurin ma?
Naibuyi. Yawa sannan daga can kuma aka taso zuwa cikin.
Sannan ba har yanzu kuna da alaka da su can suna zuwa kuna zuwa ana yanzu munci.
Gaba daya mu muna hade ma an riga ca kuɗe gaba daya har Suleja zuwa Zaria duk muna da su.
Na'am.
Alhamdulillah.
Idan muka duba kaman al'amura na muru ci gaban rayuwa kamar ku a nan kasan da kwa menene babban matsalan ku?
Babban matsalan mu shine matsalan wuta da ruwa.
Sali mahukuntan birnin tarayyar Najeriya sun sani don kuma baga musu ba ko zaka yi amfani da wannan daman ka isar da ku kanku.
Sai dai kara kuma domin mun ci gaban muna kan ku kanmu a kowane lokaci ga gwamnatin tarayya muna da matsalan ruwa da kuma wutan lantarki.
Kaman a wannan yankin naka na san yawanci a irin masarautu haka nan bukukuwa na shekara na al'adu na kabilu ko kuma birin hawan sallah da sauransu kuma ku irin wannan bukukuwan da kuke nan?
Da izinin Allah kowa ya san da haka. Muna bukukuwan sallah, muna hawan daba da kuma shauran abubuwa da kuma bikin gbagi culture duk muna yin sa a cikin garin da kwa.
A wasu wuraren Najeriya akwai kalubalen matsalolin bako da dan kasa ya wannan yake anan sannan kuma iya sanin ka da kafin ka hawo mulkin nan da kuma zuwa yanzu an taba samun wani tashin hankali?
Matsala babu tsakanin mu da su baki domin muna zaune lafiya yanda aka rungume su hannu bibbiyu su ma kazalikan sun yi runguma hakan nan kuma muna tafiya muka yi kira tabbas kowa na halarta zuwa wannan kira da muka yi kuma suna ba da goyon baya 100% da yanda muke tunani ko ku fiye da yanda ma muke tunani akan kuma bayanin abubuwa kamar kace ko tashi hankali ko kuwa lokacin da na hawo wannan makami zuwa yanzu akwai tashi hankali ba mu da wani tashi hankali baccin shine problem din bandur tsakanin Abuja da Niger iyakacin wannan bandar adjustment shine ka mana matsala kawai cikin garin da kwa domin muna samun clashes da sauran kishiyoyi makotan mu kamar Niger state ko Kaduna state muna samun matsaloli da su a bakin iyakacin bandar
bana mantawa har mutumin gwamnatin jihar Niger ya zo nan akan wannan magana na rikicin kan iyaka kawai yanzu an samu an shawo kan wannan kalubalen ko kuma dai har yanzu abin yana ƙasa
eh alhamdulillah dai sun yi kokarin sun sanya bandar commission sun yi kokarin sun sanya mana bicom sun nuna mana iyaka amma ba yi announcement ba ko yanda ya kamata
naga kaman akwai ofishin yan sanda guda biyu anan da kwa daya in kana shigowa da cikin Abuja zaga a rubuta police outpost na Dakwa FCT daya kuma zanga police station yana under Taffa local government kuma kaman duk a cikin da kwadin ne ban sani ba wannan duk suna karkashin ka ne kuma kowanne da akwai yankin sa daban
duka alhamdulillah karkashin na suke shi yasa na ce maka iya problem challenging da muke samuwa shine bayanin bandur adjustment shikenan kawai ba mu da problem da ya wuce wannan kuma muna kokarin gwamnati su duba wannan lamarin nan domin yana iya kawo wani abubuwa da bai dace ba a gari kuma ci gaba ma baya iya kasantuwa sai da zaman lafiya to saboda haka yana iya kawo mana wani cikas ina kira ga gwamnatin tarayya ta yi kokari ta zo ta yi sanarwa ta fahimtar da mutane inda ainihin da kwata kasance domin a samu zaman lafiya.
Idan muka duba al'adu a arewacin Najeriya galibi idan ka duba misali a manyan sarakuna na manyan masarautun arewa akwai wani al'ada da naga kaman kai har yanzu a fadan ka ba a bar shi ba kaman mu dauki Kano misali lokacin sarki Sanusi shine sarkin Kano kuma shine limamin gari to yanzu kuma kana sarkin dago kuma naga kai maka mana sallah me martaba shine limamin gari
ya kamata a ce basarake shine everything a garin sa shine limamin gari shine ku duk abin da ka sani a kan cikin gari ya kasance shine wannan lamarin nan to taya aiki ne ake baiwa malamai a ce to kai ka rike wuri kaza kai ka rike wuri kaza a cewa mai anguwa kai ka rike wannan anguwa kaza kai ma ka rike kaza
to a ƙarshe mai martaba lokaci ya kawo jiki ban sani ba ko akwai wani abin da kake son kai bayani wanda ban tambaye ka ba sannan kuma ka karkare da misali kila ko kira gwamnati da kuma sauran jama'ar ka
za mu gode wa Allah da ya kawo mu wannan lokaci da kuma muna cikin wannan zamani abinda nake so da mutanen kasa baki daya Najeriya shine mu ci gaba da addu'a kan mu tsaya ga zagin shuwagabanni domin zage shugaba yakan kasance matsala ne a ƙasa. Mu yi wa shugabanni addu'a, mu yi wa shugabanmu addu'a, kar mu zage shi. Abinda kuma nake kira ga su mahukuntan gwamnati domin a samu zaman lafiya a ƙasa baki daya, domin Najeriya yana da damuwa na tsaro da kuma sauran abubuwa. Amma barin hasali yasa aka samu wannan matsaloli a cikin lamari. To abinda nake so da shugabanninmu su kasance sun ja sarakuna kusa da su, domin sarakuna su ne suka san damuwan da ke cikin garin su. Mai aikin gwamnati ba zai san damuwan da ke cikin aiki yake cikin gari ba sai ya shiyarda shi damuwan a office ya sani. Damuwan da ke cikin gari bai sani ba sai an zo an gaya mashi. To amma basarakin garin shi ne cibiyar garin, shi ne ya san damuwan da ke damun garinsa, shi ne ya san damuwan da ke damun talakawansa.
Kenan yanzu kai ka amince ga masu kirayen cewar ya kamata a gyara kundin tsarin mulkin Najeriya domin a baiwa sarakuna iyayen ƙasa rawan da za su taka a ciki?
Tabbas abinda nake nufi kenan. In gwamnati za ta kasance tana close, very close da mu, tana kusantar mu sosai, to insha Allah za ta samu labarin abinda ke faruwa a kasanta baki daya.
To muna godiya ranka da dai.
Na fi kabori.
Masu sauraro duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na da dan gari. Shirin da muka yi makonni biyu muna kawo muku akan tarihin masarautar Dakwa da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. A madadin mai girma sarkin Dakwa Alhaji Alhassan Baba Cikuri da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
Da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka aiko mana ta email. Saƙonmu na farko daga Muhammadu Salihu ƙauren Namo da jihar Zamfara ya ce muna maraba da matakin dawo da Sarki Muhammadu Sanusi na biyu akan kujerar sarautar Kano. Kasancewar tun farko an sanya siyasa wajen raba shi da kujerar a shekara ta 2020. Muna fatan Allah ya sa hakan ya zama alkhairi gare shi da al'ummar jihar Kano da ma ƙasarmu baki ɗaya. Sai Ismail Agnes Malam Faturi mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce takardar amincewa da mai martaba Sarki Muhammadu Sanusi na biyu a matsayin sarkin Kano mai daraja ta ɗaya guda ɗaya tilo da gwamna Abba Kabir Yusuf ya yi. Ko mu da ba 'yan jihar Kano ba ne, mun gamsu da hakan. Allah ya sa yin hakan shi ne mafi alkhairi ga al'ummar jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Sai kuma wannan saƙon na Malam Umaru Kamba Yawuri ya ce bai kamata ana zaman doya da manja ba tsakanin Nijar da jamhuriyar Benin, saboda tsakaninsu to tamkar jini da ruwa ne, wani ba shi sai da wani. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, dakarun Isra'ila sun kai hari a zirin Gaza a yau Juma'a, yayin da ake sa ran kotun kolin Majalisar Ɗinkin Duniya za ta yanke hukunci akan buƙatar dakatar da farmakin da sojojin Isra'ila ke kaiwa bisa zargin aikata kisan ƙare dangi. A halin da ake ciki a Gaza, shaidan gani da ido da wakilan kamfanin dillancin labaran AFP sun ba da rahoton cewa an kai hare-hare ta sama a cikin dare. Haka zalika jiragen ruwan yaƙi sun kai hari a birnin Gaza, sannan an ji harbe-harbe a kudancin birnin, yayin da aka samu rahoton cewa wasu hare-hare guda biyu sun shafi mutane da yawa a wasu unguwanni da ke arewaci da tsakiyar birnin. Dakaran ƙasar Rasha sun samu kansu cikin yanayi mai sarƙaƙiya a ƙoƙarinsu na kama garin Vovchansk da ke kan iyaka a arewa maso gabashin Ukraine. Amma har yanzu ana ci gaba da gwabzaka zaman fada a fagen daga a gabashin kasar, a cewar babban hafsan sojojin Ukraine Alexander Siski a yau Juma'a.
To masu saurare, da haka muka kawo karshen wannan shirin namu. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe, sannan kuma idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 kenan agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyar mu ta yanzu Helen, ni Murtala Faruk Sanyinna ke muku fatan alkhairi, ma'assalam.